Sashen Hausa na Murya Amurka ke muku magana daga Washington DC akan mita 25 31 41 60, a Niger kuma ana kama mu ne a tashar Mutavio Africa dake Yamai kan mita 102.5 a zangon FM ko a gidajen radio masu zaman kansu na amfani far'a Nomad Sarauniya Dalal da Niya a Ghana. Kuma ana jin mu ne a tashar Alpha Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo. Kuma ko yaushe muna nan a biye Hausa ko sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da saduwa da ku a wannan shirin na yanzu. Abdulaziz Adili Tore ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC muke sake dawo muku da wani sabon shiri. Sabon shiri wannan daren. A shirin mu na yanzu za ku ji namijin kokarin da sojojin sama Najeriya ke yi a jihar Borno.
To abinda zai canza ko kuma abinda zai ci gaba da tabbatarwa shine cewa
haka. Kuma za ku ji mu dauke da rahoto akan ranar kwai ta duniya a Maiduguri.
Na daya musamman kaga kwakwalwa ba abinda yafi da shi a cikin rayuwa, don komai sai kana da kwakwalwa.
Bayan waɗannan rahotannin muna kuma ɗauke da shirin jawabai daga dattawa, amma duk sai an sha kanun labaran duniya.
Assalamu alaikum, a yi saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi yau Asabar cewa ga dukkan alamu labarin makomar ɗan jaridar nan ɗan ƙasar Saudiya a ta bakinsa ba zai yi kyau ba, wataƙila an kashe shi. Khashoggi, wanda kan caccaki yariman Saudiya mai mulki Muhammad bin Salman a rubuce-rubucensa, ya ɓace tun bayan da ya shiga ƙaramin ofishin jakadancin Saudiya da ke birnin Istanbul na ƙasar Turkiya ranar 2 ga watan Oktoba. To amma shugaba Trump, wanda ya yi gargaɗin cewa muddin ta tabbata cewa kashe Khashoggi aka yi, za a ɗau mataki, ya kuma ce idan Amurka ta dakatar da sayar ma ƙasar Saudiya makamai, ita ma Amurkar za ta cutu, ko da kuwa ta tabbata cewa Saudiya ta kashe ɗan jarida Jamal Khashoggi. Ba Amurkin fastan nan, wanda aka sako shi daga tsare shi da aka yi a Turkiya, Andrew Branson, ya gode ma shugaba Donald Trump, ya kuma yi ma shugaban na Amurka addu'a a fadar White House a wata ganawarsu da aka yada ta kafar talabijin a yau dinnan Asabar. An tsare Branson a ƙasar Turkiya na tsawon shekaru 2 da yake jawabi da koko yabawa da amfani da hanyar diplomasiya da aka yi mai sarƙaƙiya aka sako shi. Branson ya ce game da Amurka, ina matuƙar ƙaunar wannan ƙasar. Shugaba Trump ya gode ma shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan saboda dawowar Branson gida bayan da wata kotun Turkiya ta sako shi jiya Juma'a. To sai dai Trump ya ce babu wata yarjejeniyar da aka cimma kafin Turkiyyar ta sako Branson. To amma ya ce sakin Branson ɗin na iya inganta dangantakar ƙasashen biyu. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wani ma'aikacin Majalisar Ɗinkin Duniya a gabashin Jamhuriyar Demokaradiyyar Kongo ya kamu da cutar Ebola, wanda shine na farko tun bayan da cutar ta sake bulla a wannan karan. A cewar shugabar tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da zaman lafiya a ƙasar ta Jamhuriyar Demokaradiyyar Kongo, ina mai bakin cikin shaida muku yau cewa mun samu labarin cewa wani abokin aikinmu da ke Benin ya kamu da cutar Ebola, kuma yanzu haka ana kan masa jinya, a cewar Laila Zergui a wata wasiƙar da ta rubuta wadda kamfanin dillancin labaran Reuters ya samu. Labarin na zuwa ne a daidai lokacin da jami'an kiwon lafiya ke gargaɗin cewa yawan yaduwar cutar Ebola ya ruɓanyu har ma da ɗori tun daga watan Satumba. Tamkar fagen daga, abinda gwamnan Florida Rick Scott ya faɗa kenan a lokacin da yake zagaye gabar Mexico Beach, garin da mahaukaciyar guguwar nan ta Michael Tadira. Zuwa yanzu an gano gawa guda cikin baragwazon garin da ya yi kaca-kaca, wanda ya sa adadin waɗanda suka mutu ya kai akalla 16 tun bayan da mahaukaciyar guguwar ta mataki na 4 ta fantsamo Florida Panhandle ta kuma kada arewa har zuwa Georgia da Carolina ta arewa da ta kudu da kuma Virginia. Jami'an jihar sun ce mutane kimanin 300 sun yi watsi da umarnin tashi da aka ba su, to amma ba a san ko daga bisani sun tashi gab da aukuwar lamarin ba. Wani rahoto a jaridar Washington Post na cewa gwamnatin shugaba Donald Trump na duba yuwar sake bullo da wani tsari wanda zai kai ga raba ƴaƴa da iyayensu akan iyakar Amurka da Mexico. Rahoton wanda ya danganta lamarin da wata majiyar da ta so a saka yata na cewa ana tunanin yin hakan ne saboda abinda majiyar ta kira ƙara kwararowa da iyalai ke yi daga kan iyakar Amurka da Mexico ɗin.
Labaran duniya ka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Madalla, yan sai rahotanninmu kuma za mu fara ne da rahoton Hassan Maina Kaina daga Abuja akan sanarwar headquarter rundunar sojojin saman Najeriya cewa jiragen yakin ta sun gurguza wani sansanin mayakan Boko Haram. Hassan Maina Kaina gare ka.
Kakakin rundunar sojojin saman Najeriya kenan, Air Commander Ibikunle Daramola ke mana ƙarin bayani inda ke cewar jiragen yakin sojojin saman Najeriya sun kai wani kazamin hari ta sama inda suka rugurguza wani sansanin horas da mayakan Boko Haram a Malkonori da ke kusa da ƙauyen Tumberego a arewacin jihar Borno. Tun da farko dai bayanan sirri sun nuna cewa sojojin sun gano gine-gine da 'yan Boko Haram da suka yi da launi mai kama da na sojoji da kuma ramuka da aka tattauna don samar da horo ga su mayakan. Kazalika sojin saman Najeriya sun gano dandazon gungun 'yan Boko Haram a wannan yanki. Take kuma a jiragen yaki samfurin Alpha Jet suka tunkari wannan wuri kuma suka masa kace-kace. Jiragen yakin kazalika sun kuma afkawa wasu jerin gwanan wasu motocin na mayakan Boko Haram kusa da ƙauyen Materi a wajajen Metalle Kangarwa da Tumberego. Ko menene wannan harare zai canza a yakin da ake da 'yan Boko Haram? Tambayar kenan da na yi wa wani masanin tsaro Wing Commander Musa Isa Salmanu mai ritaya.
To abinda zai canza ko kuma abinda zai ci gaba da tabbatarwa shine cewon Boko Haram din cewon babu wurin buya a duk inda suka shiga da kuma duk manufansu, ana nan akwai waɗanda ke kallon su kuma za su mai da martani a sanda suka ga ya cancanta. Yana da muhimmanci sosai su san cewon jiragen Air Force na nan sama suna kallon su kuma suna ganin abubuwan da suke yi. Abinda zai canza kenan kuma abinda zai ƙara jaddada ma 'yan Najeriya kenan.
A cewar masanin tsaro Malam Kabiru Adamu, ya kamata mazauna shiyar arewa maso gabashin Najeriya su sani cewar su ma fa akwai rawar da za su taka wurin taimakawa sojoji a samu nasarar wannan yaƙi cikin gaugawa.
A tattara bayanai, a karfafa yadda ake tattara bayanai, ɗan mazauna wuraren nan ya kamata su rungumi wannan yaƙin yadda fahimtar da suke yi ma soja ya zan suna taimaka musu da bayanai, wanda yanzu a halin da ake ciki wannan gaskiya ba a samu. Za ka ga ƙauyuka sun san cewa ga abin da ke faruwa, amma da wuya ba ma su rundunar soja irin wannan bayanin.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Soja wuta baba kuna gwamna zuwa kaya miya allura. A gaida Hassan Maina Kaina daga Abuja, bari mu je Maiduguri jihar Borno inda wakilinmu Haruna Dauda Biyu ke dauke da nashi rahoto kan ranar ƙwai ta duniya.
Rana ce da aka keɓe a matsayin ranar ƙwai na duniya wadda masu kiwon kaji da sarrafa abincin kaji da ma maganin kajin kan yi bitan irin al'amuran da ke shafan harkokin nasu da kuma hanyoyin da za a bi wajen inganta sana'ar kiwon kajin. An dai gudanar da wannan biki na wannan shekara a garin Maiduguri na sabida irin matsalolin da ake fuskanta, musamman na rashin abinci da ke gina jiki ga ƙananan yara da ake kira malnutrition sakamakon irin rigingimun 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram da ya jefa dubban waɗannan yara cikin halin ƙaƙani kai. hali. Da haka wannan kungiya ta dauki aniyar taimakawa yaran da suka samu kansu cikin wannan hali da ma marasa lafiya da ke kwance a asibitoci, wanda ta zaga don baiwa waɗannan mutane ƙwai kyauta. Malam Ibrahim Ezekiel dai shine shugaban wannan kungiya na NKG ta ƙasa. Na kuma tambaye shi ko menene alfanun wannan rana take gare su, ga dai abin da ke cewa.
Muhimmancin shi shine duk a cikin abubuwan da Allah ya ba dan adam ƙwai yana ɗaya daga cikin muhimmanci, don ƙwai ya kunshi duk abin da jiki yake bukata. Da haka ƙwai yana da muhimmanci tun kafin mutum ya fito duniya har ya koma ga duniya, kuma shine abu mafi sauki na abinci wanda kowa zai iya samu akan lokaci. Yanzu akwai wayansu abinci talaka bai isa ba, amma ƙwai da biyu ko bai lokacin muna yara. So ƙwai yana, kowa yana bukatan ƙwai, musamman in muka duba gefen duniya da suka ci gaba suke da ilimi. Za ka duba abinci ya taimaka ƙwarai da gaske, kuma ko mu a nan a ƙasar nan in muka duba iyayenmu suna da hazaka, suna da dadewa a duniya. In ka duba abincinsu ƙwai yana ciki ɗaya daga ciki. So duk wannan yana nuna muhimmancin ƙwan ne, amma kowane ƙwai yana da wannan abin da sinadari da jiki yake bukata. So don haka duk a rayuwa ba inda za ka yi ba tare da ƙwai ba.
To kowane irin alfanu ne za a iya cewa mutum na amfana da shi daga wannan ƙwai?
Na ɗaya, musamman kaga ƙwaƙwalwa ba abin da ya fi da shi a cikin rayuwa, don komai sai kana da ƙwaƙwalwa. Yaron da yake cin ƙwai za ka samu ko result ɗin shi, ƙoƙarin shi a makaranta. Kai dattijo ka san in kauce shekara 40 zancen mantuwa ya fara shigowa, amma ina tabbatar maka in kana jin ƙwai za ka ga mantuwanka zai rabu. That is za ka samu retentive memory. Then jikinka, wayansu da ana cewa in kana cin ƙwai ko zai ƙara ma cholesterol. A'a, ƙwai complete diet ne. In ma kana so ka rage jiki, kaga in ka ci ƙwai biyu da safe ko zai iya rike ka a wuni. Ba duk abin da jikinka yake so, in ka ci ƙwai biyu na ya isa. Kaga ba za ka yi ta biyu ba da ƙwai biyu.
To ko menene matsalar masu kiwon kaji da sana'ar ƙwan ke fuskanta ne a tarayyar Najeriya? Ga dai Malam Ezekiel ɗin da abin da ke cewa.
Babban matsala shine na ɗaya, generally ga harkar noma, riba da banki suke nema ya yi yawa. Duk lokacin da duniya musamman inda suka ci gaba, za ka ga riba baya wuce 1% cikin 100, in yayi yawa 3 cikin 100. Amma a Najeriya ana zancen riba kashi 20 cikin 100. To yaushe za ka yi riba ka ba banki ka biya su kai kuma ka samu wani abu? Kuma shi ɗan Najeriya nawa ne yake komawa gida da shi kamar ma'aikaci?
Malam Ezekiel Ibrahim kenan, shugaban kungiyar masu kiwon kaji na Najeriya, ke bayani game da muhimmancin ranar ƙwai na duniya da ma muhimmancin ƙwai ga jikin bil'adama. Haruna Dauda Bihu, muryar Amurka daga Najeriya.
To Haruna Dauda Biyu kenan daga birnin Maiduguri, jihar Borno. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku Eli Kaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
APC ta ce za ta kai sunan ɗan takarar gwamna na Zamfara ga hukumar zaɓe, duk da hukumar ta ce jam'iyyar ta rasa damar. Ibrahim Masari, sakataren walwalar jam'iyyar ne.
Za mu je kotu don mun shari'ar ta kawo musu birki, in har mun kai musu ci ba kansa ba.
Ɗan takarar PDP Atiku ya gana da Obasanjo, inda Matthew Kuka da Dr. Ahmed Gumi suka shaida ganawar. Jigon APC Inuwa Yahaya ya ce SAC na da muhimmanci a jam'iyyar.
Haɗin kan da muke da shi, SAC za mu yi APC daga sama har ƙasa.
APC ta kafa kwamitin sauraron ƙorafin takarar fidda gwani, inda tuni waɗanda ba su gamsu ba irin Usman Tugga suka kai ƙara.
A fito a yi magana don a samu gyara, mu ɗinke don mu tafi tare.
Muhammad Rabiu, maza wajen ɗan majin Katagun, ya ce Buhari ne mafita.
A yanzu dai kan ba mu da wani wanda ya wuce shugaba Muhammadu Buhari, mu talakawan Najeriya, Allah ka maimaita ma Buhari wannan kujera 2019.
Gwamna Fayoshe ya ce ya gadarwa Fahimi naira miliyan 327, sai dai ba zai halarci rantsar da sabon gwamnan ba, don ranar zai ziyarci EFCC. Nasura da Maili Kaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To yanzu bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Kabiru Gombe da Rabar Murtala Mati. Ga Sheikh Kabiru Gombe.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abin da nake so ku 'yan uwa 'yan arewa ku fahimta shi ne, Ubangiji madaukakin sarki ya ajiye mu a wannan yanki na duniya a arewacin Najeriya, kuma ya ajiye mu musulmai da kiristoci, haka Ubangiji yake so ya mun zauna ko mun zauna na shi. Ina Ubangiji yana so ya ga musulmi zalla ne kawai a wannan yanki yana yi a ji musulmi zalla, idan kiristoci zalla yake so ya gani a wannan yanki yana yi a kiristoci zalla, amma ya zama wasu sassa na duniyan. Amma mu Ubangiji haka ya zaba, babu wani dalili ko na hankali ko na addini ko na shari'a sa musulmi a gashi yana faɗa da kirista ko kirista na faɗa da musulmi, balle a kai ga kashe juna ko kuma a kai ga kone-konen dukiya, amma yi da kai baya a tashi daga rayuwa ta ɗan adam a koma ma wata irin rayuwa daban. In ka ga musulmi da kirista ana faɗa, to ɗayan uku ne ya faru. Abu na farko ko dai shi musulmin bai san musuluncin ba, abu na biyu ko shi kiristan bai san addinin sa na kirista ba, abu na uku ko kuma akwai wani mugu a gefe saboda bukatarsa ta duniya ko bukatarsa ta siyasa ko wata bukatarsa ta daban ta ya cutar da wayannan ɓangarori guda biyu, a nan ne za a yi haɗa su faɗa. Allah maɗaukin sarki yana faɗa a cikin alƙur'ani mai girma, ya ce wa ta jidanna a karabahun mawaddata lillazina amanu lillazina qalu inna nasara. A dukkan al'ummar ake da su a duniya, Yahudawa da mushrikai da Majusawa da sauran al'umma, sai Allah maɗaukin sarki ya ce babu waɗanda suka fi kusa da musulmi wajen nuna soyayya da ƙaura, Allah maɗaukin sarki ya ce kamar kiristoci. To idan haka ne ban ga dalilin da zai sa ce kirista da musulmi suna faɗa, in dai ba mai nuna wa musulmi da ƙauna da soyayya kamar kirista kamar da Qur'ani ya tabbata. Dalili na gaba, Allah maɗaukin sarki ya ce zalika bi annahum kafifina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Allah maɗaukin sarki ya ce dalilin da yasa ake sakar zaman lafiya da kwanciyar hankali da lumana da ƙauna da zaman mutunci tsakanin musulmi da kirista shine a cikin kiristoci akwai masu ilimi. Kenan duk al'ummar da aka santa da ilimi ba a santa da neman tashi hankali ba. Jahilci shi yake kawo kashe-kashe, jahilci shi yake kawo faɗa, shi yake kawo ƙone-ƙone ba ilimi ba. Dalilin na uku, sai Allah ya ce ruhbanan, a cikin kiristoci akwai masu ƙoƙarin bauta. Duk wanda yake so ya kaɗaita ya bauta wa Ubangiji ba zai nemi a yi rigima ba. Domin ba a samun daman yin bauta ga Ubangiji sai an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Sai Allah ya ce annahum la yastakbiru, sannan kiristoci ba masu girman kai ba ne. A ƙa'ida mutumin da ke da girman kai shi yake da wahalar zama, shi yake da wahalar sha'ani. Zama da shi sai an samu cece-kuce, zama da shi sai an samu rashin kwanciyar hankali, sai an samu rashin zaman lafiya. Allah ke su kiristoci ba su da wannan magana. Ashe wannan yana nuna muku kirista ya san addinin kiristanci, musulmi ya san addinin musulunci, ba dalilin da zai sa su fara tsakani. Bayan wannan Allah maɗaukin sarki da ya zo ya magana akan alaƙar musulmi da kiristoci da yadda suke zama, kalla ya yi magana akan Annabi Isa ɗan Maryam, sai ya ce waje Allah fi qulubil ladina taba'uhu ra'afatan wa rahma. Allah ya ce waɗanda suka bi Annabi Isa ɗan Maryam kaga su ne kiristoci. Sai Allah ya ce mun sanya a cikin zuciyarsu mun sanya tausayi. Ya zai mutumin da Allah ya sanya tausayi a cikin zuciyarsa a ce zai kwanta da ɗan adam ya yanka, waɗanda zai yi ba. Ya zai mutumin da Allah ya sanya tausayi a zuciyarsa a ce zai ɗauki wuta ya saka ya kora zuciyar ɗan adam, wannan ba zai yi ba. Allah yake to mabiya Annabi Isa Allah ya sanya tausayi a cikin zuciyarsu, wa rahama sannan Allah ya sa rahama a cikin zuciyarsu, wanda ba shaida ce da Allah yake bayarwa akan kiristoci wajen alaƙar su da musulmai a cikin Alƙur'ani mai girma. Allah yake ya sanya rahama da jin kai a cikin zuciyar waɗanda suka yi Annabi Isa. Idan haka ne ban ga yadda za a yi a samu rigima tsakanin irin waɗannan mutane da waɗanda suka bi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan bayan wannan a cikin suratul Ma'ida da Allah ya zo magana akan alaƙa tsakanin musulmai da kirista, sai Allah maɗaukin sarki yake cewa wal muhsanat min al mu'minat wal muhsanat min alladhina utul kitaba min qablikum. Allah yake kaman yadda musulmi na halatta ka auren musulma ɗan uwarka, to haka nan na halatta maka auren kirista wacce take kamanniya na halatta maka auren ta. Kenan yadda aka halatta wa musulmi ya auri musulma, sai Qur'ani yake ya halatta masa ya auri wa ya auri wato wacce aka ba ta littafi ita ce kirista. Idan aka ce an haka ta maka ka auri ɗan mutum sai ka auri ɗansa, yanzu irin alaƙa ne tsakanin ka da shi, ka ga shi wanda ya haifi ɗan ya zama surukinka, ya zama uba a wajenka ta fuskar surukan ka, abinda Turawa ke cewa faza illo, mahaifiyarta ta zama surukarka, ta zama uwa a wajenka a surukuce, abinda Bature yake cewa mauza illo, yayin da ko kaninta ya zama dan uwa a wuce a surukance, abinda ake cewa brother illo, yayar ta ko kanwarta ta zama yar uwa a wurin ba a surukunce, abinda ake cewa sister illo. To ya za a samu tsakanin ta da father illo, tsakanin ta da mother illo, tsakanin ta da brother ko sister illo, a samu kuma ana kashe juna ana ainihin ko da dukiyar al'umma. Wannan addini guda biyu duka ba su karantar da wannan ba. Duk sanin da wannan yana faruwa kamar da na a baya, lalle za ka samu cewa ko dai musulmin bai fahimci musulunci ba ya dauki kirista abokin gaba, ko kuma kirista bai fahimci addinin kirista ba yasa ya dauki musulmi abokin gaba. Ko akwai wani mugu a gefe saboda bukatar sa ta siyasa ko wasu bukatunsa na duniya, ya haɗa waɗannan masoya jura, ya haɗa waɗannan surukai kamar yadda Buhari mai girma ya kira su, ya jera fitina da gaba a tsakaninsu.
Shi ma Rabaran Murtala ya ce,
jama'a ina yi muku sallama a cikin sunan Yesu Almasihu. Ni ne Rabaran Murtala Mati Dangora, ni ne kuma mataimakin shugaban ƙungiyar Kiristoci ta ƙasa a jihar jihar Kano. Ina so ni lokaci game da kashe-kashen rayuka da ke faruwa a arewacin Najeriya. Allah a cikin hikimarsa ya sanya mu kasance a ƙasa ɗaya, duk da bambance-bambance na harshe, ƙabila, jinsi, al'ada da addini da ke tsakaninmu. Haka Allah yake son ganinmu. Muna karanta yadda Allah ya rarraba harsuna ‘yan Adam a littafin fara sura 11 aya 7 zuwa aya 9. Da Allah ya so mu kasance da harshe ɗaya, al'ada ɗaya, addini ɗaya ko imani ɗaya, da haka muke. Amma a cikin hikimarsa ya bar mu cikin waɗannan bambance-bambance. Muddin muna so mu ciri da zama tare, dole ne mu darjanta juna, mu riƙa fatan alheri ga juna, mu riƙa faɗar alheri ga juna, mu riƙa ganin kimar juna, mu daina ƙyama ko ta juna. Babu wata riba da rigima, rikici, faɗa, tozata juna ko kashe-kashen juna zai kawo mana sai dai da na sani. Ubangiji mu Yesu Almasihu ya yi zaman lafiya da kowa, kuma ya koyar da zaman lafiya da ƙaunar juna tsakanin mu mabiyansa da sauran mutane. A littafin Romawa sura 12 aya 14 zuwa 17 Ubangiji ya ce, ku sa wa masu tsananta muku albarka, ku sa musu albarka kada ku la'ance su, ku taya masu farin ciki farin ciki, masu kuka kuwa ku taya su kuka, ku yi zaman lafiya da juna. Kada ku nuna alfarma sai dai ku miƙa kanku da aikata ayyukan tawali'u. Kada ku aza ku kanku ko masu hikima ne. Kada ku rama mugunta kowa da mugunta. Ku yi ta lura al'amuranku ku zama daidai a gaban kowa. Ya ku ƙaunatattu juna, kada ku yi ramuwa sai dai ku bar ruwa fushin Allah, domin a rubuce ta cewa ramuwa ta wace ni zan saka in ji Ubangiji. Har ma in maƙiyinka yana jin yunwa, ka ci da shi. In yana jin ƙin ruwa, ka sha da shi. ‘Yan uwana masu bin Yesu Almasihu da sauran mutane, jama'ar wannan ƙasa musamman arewacin Najeriya, ina muka samu koyarwar tashin hankali? Ina muka samu koyarwar rashin haƙuri da rashin gafartawa? Sau da yawa ina jin wasu Kiristoci suna faɗin cewa mu ba za mu tsokaci ko mu tsokane rigima ko rikici ba, amma duk wanda ya ce mana kulle za mu ce masa cat. Ina muka samu wannan koyarwa? Yesu Almasihu ya ce a cikin littafin Matta sura 5 aya 39, ina gaya muku kada ku ji a cuce ku, amma in wani ya mare ta a wannan kurci ka jiya masa ɗayan kuma. Bugu da ƙari a littafin Ibraniya sura 12 aya 14, Ubangiji ya ce, ku himmatu da zaman lafiya da kowa, ku zama a tsarkake, in banda kuwa ba wani wanda zai ga Ubangiji. Abin da kai shi da baƙin ciki, ƙasarmu Najeriya ta zama filin ta zai rikici, faɗa, kashe-kashen juna da sunan addini, musamman arewa, kashe-kashen rayuka a Plateau, a Benue, a Taraba, a Adamawa, a kudancin Kaduna da kuma Zamfara. Babu abin da wannan zai kawo mana sai dai ta kai shi da baƙin ciki. Iyayenmu da kakanninmu sun zauna lafiya, sun mutunta juna, sun yi aiki tare, sun kuma tribar zaman lafiya tare. Mene ne ya sa mu ba za mu yi haƙuri da juna ba? Me ya sa ba za mu daina raina da ƙyamar juna ba? Me ya sa ba za mu haɗa kai da juna ba? Fastoci, shugabannin ikkilisiya da kuma limaman addinin musulunci, Allah ya ɗora mana jagoranci jama'a a ƙarƙashinmu, kuma wata rana za mu ba da lissafin yadda muka yi wannan jagoranci na jama'a. Muna da hakki mu riƙa yin wa'azi da huɗubar zaman lafiya a ikkilisiyai da makallatai, mu riƙa yin nasihar ƙauna da karanta mabiya wani addini ba sai addinin kaɗai ba, ina kira ga musamman manoma da makiyaya mu zauna Najeriya a da can ba a san mu da wannan rigingimu ba a da can da makiyaya da mazauna da manoma makwabta ne ana zaman lafiya ana cin riba zama tare an san mu da zaman lafiya an san mu da karanta juna an san mu da kaunar juna an san mu da mutunta juna menene ki faru ina muka samu wannan da wannan muke yi a ƙasar mu Najeriya fatan zaman lafiya taruwar arziki da kuma kyakkyawar zamantakewa a tsakanin mu nagode bisa ga
Na muka kammala shirinmu na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Wasanni a takaice.
Wasan gaba na Najeriya Odion Ighalo ya sami zura kwallaye uku a daidai lokacin da Najeriya ta lallasa kasar Libya da ci hudu da nema a wasan neman gurbi ta gasar kwallon kafar ta cin kofin nahiyar Afrika ta badi da suka fafata a yau Asabar. Wannan nasarar da ta daga Najeriya zuwa matakin ta biyu a rukunin E tare da bambancin maki daya tal tsakaninta da kasar Afrika ta kudu da ke saman rukunin wace ita ma nasara ta yi tare da lallasa kasar Seychelles da zunzurutun ci shida da nema. Najeriya wace ta kasa samun shiga gasanni biyu na baya na cin kofin nahiyar Afrika a shekarun 2015 da kuma 2017 a yanzu ta karfafa fatan samun fafata gasar ta shekara ta 2019 mai zuwa a kasar Kamaru. A sauran wasannin neman gurbi na gasar ta nahiyar Afrika da aka fafata a yau Asabar, Namibia ta bi Mozambique har gida ta doke ta da ci 2-1 yayin da ita ko kasar Equatorial Guinea ta sha kashi a hannun Madagascar da ci 1 mai ban haushi. Shahararren dan wasan kasar Masar Muhammad Salah ya dawo kungiyarsa ta Liverpool a Ingila tare da rauni bayan buga wasan neman gurbi ta gasar cin kofin nahiyar Afrika da kasar Masar din ta doke Swatini da ci 4-1 a jiya Juma'a. Mataimakin kocin kasar ta Masar Hani Ramzi ya ce binciken farko da likitoci suka yi ya bayyana cewa dan wasan ya sami kullewar tsokani a kafa yana kuma fatan cewa lamarin bai uzura ba. An nada tsohon dan wasan gaba na kungiyar Arsenal Thierry Henry a zaman sabon kocin kungiyar Monaco ta kasar Faransa akan kwantaragin da zai kai har zuwa shekara ta 2021. Henry dan shekaru 41 a duniya wanda tsohon mataimakin kocin kasar Belgium ne ya soma aikin horarwa ne a kungiyar ta Monaco inda ya taimaka mata ta lashe gasar Ligue 1 ta kasar Faransa a shekara 1997. Kungiyar ta Monaco dai yanzu haka ita ce ta 17 a can kasan teburin gasar ta Ligue 1 dalilin kenan da yasa ta sallami kocin ta Leonardo Jardim a ranar Alhamis da ta gabata inda yanzu kuma ta maye gurbin sa da Henry. A fagen wasan tennis kuma an yi wajen da mutum na biyu a duniya wato Roger Federer daga gasar tennis ta Shanghai Masters a kasar Sin a matakin kusa da na karshe bayan da dan kasar Croatia Borna Koric ya doke shi da turmi biyu a jere. To sai dai shi kam Novak Djokovic wanda zai dare matsayin mutum na biyu din a duniya a jibi Litinin shi kam ya sami kaiwa a wasan karshe ta gasar bayan da yayi galaba akan dan kasar Jamus kuma mutum na biyar a duniya Alexander Zverev shi ma da turmi biyu a jere a cikin kasar sa'a daya a wasan kusa da na karshe na gasar. Za a fafata wasan na karshe ne tsakanin Djokovic da kuma Koric. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To madalla masu sauraron mu yanzu sai shirinmu na karshe wato labaran duniya a takaice.
To a takaice shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi yau Asabar cewa ga dukkan alamu labarin makomar dan jaridar nan dan kasar Saudiya a tabakinsa ba fa zai kyau ba, wataƙila an kashe shi. Ba Amurkin fastan nan wanda aka sako shi daga tsari shi da aka yi a Turkiya Andrew Branson ya gode ma shugaban Amurka Donald Trump.
To da haka muka zo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma gobe da safiyan Allah ya kai mu da ƙarfe 6 na asuba a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Salman Abu da ya hada shirin da ba da umarni sai injin namu Chris ni Abdulaziz Adli Toro ke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Washington DC.